ku dakata don jin wannan labarin. Wannan yarin ta kasance kullun kafin ta kwanta sai ta sha kofin madara. Yau bayan ta sha ta ji dandanon madaran nan ba kaman yanda ta saba ba, amma bata yi dogon tunani ba ta aje kofin nan sannan ta kwanta bacci. Washe gari ranan nan da safe bayan ta farka ta ji jikinta gaba ɗaya ya canza ba kamar yanda ta saba ba. Bayan ta yi dogon bincike ta gano da alamun wani namiji ya kwanta da ita da ranan nan. A hankalin yarin nan ya tashi sosai. Nan take ta tuna da dandanon madaran da ta sha jiya da daddare. Nan take ta faɗa ma yayanta abin da ke faruwa wanda ya kasance likita ne. Ba ta rubata lokaci ba suka tafi asibiti domin yin gwaji. A nan asibiti ya tabbatar ma yarin nan abin da take zargi. A hankalin yarin nan ya tashi sosai inda ta fashe da kuka. Yayanta ya bada shawaran kada ta faɗa ma yan sanda domin kada labarin ya yaɗu. Bayan sun yi dogon bincike ba su samu komai ba face hankaci. Saboda haka yarin nan ta yanke hukuncin canza gidan da take haya domin ba ta da wani mafita. Duk da yarin nan ta canza sabon gida kuma tana kulle kofa kafin ta kwanta, amma abin nan ya ci gaba da faruwa. Washe gari ranan nan yayanta ya yanke hukuncin faɗa ma yan sanda domin neman mafita. Ma daga isan su bayan ganin yawan mutanen da suke cikin ofishin yan sandan nan, yarin nan ta yanke hukuncin fasawa domin gudun yaduwar labarin nan a cikin al'umma. Haka nan suka juya suka koma gida. Yayanta ya shirya mata yin blind date domin gano mutumin da yake yin wannan aika-aika. Bayan wannan shiri mutum na farko da suka fara zargi ya kasance yayanta ya taba ganin shi a kofar gidan wannan yarin yayin da yaje shiga. Yayanta ya saba ganin wannan mutumin a kofar gidan yarinyan nan ba tare da yana aikata komai ba kuma ba so daya ba. Bayan yarinyan nan ta fito wannan mutumin ya wayance tare da faɗa mata cewa kawai ya zo wucewa ne. Tabbas yanayin shi yayi na marasa gaskiya. Sai sai yayanta ya faɗa mata tabbas yana zargin wannan mutumin domin ya sha ganin shi a kofar gidanta ba ma so daya ba. Yarinyan nan ta ce wannan mutumin ya kasance suna aiki a kamfani daya amma tunda suke ba su taba yin magana ba ko so daya. Bayan jin wannan magana yayin yarinyan nan yanke hukuncin bibiyan duk wanda ya san yarinyan nan domin gano gaskiya. Tun daga wannan lokaci yarinyan nan ta fara bibiyan duk wani motsin wannan mutumin. Duk lokacin da ya sha sigari ya gama yarinyan nan ta kasance tana zuwa wajen nan domin samun abin sigarin nan domin yin bincike, amma bata taba yin nasara ba. Saboda haka ne ta yanke hukuncin gayyatar shi cin abinci domin ta san duk mai shan sigari zai so ya sha bayan ya gama cin abinci, ita kuma dama abin da take nema kenan. Kada na ja ku da nisa domin jin wanda yake yin wannan aika-aika mu haɗu da ku a kashi na biyu. Kada ku manta yawan liking da comment kan bada karfin gwiwan kawo ci gaban kowane shiri a kowane lokaci. Domin haka ku danna min liking sannan ku yi sharing din wannan bidiyon, ku yi comment domin mu haɗu da ku a next part. Na gode.